بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوجرسمنا 30 أشكين عمدة الأحكام وندى muke yin sa a yau 2 ga watan Jumadal Thaniya, wanda ya da 1 ga watan Jumadal Thaniya ke wanda ya dace da 17 ga watan 6/2007. Zamu ci gaba da karanta hadisan da suka zo a cikin ahkamul jama'a, babu fadlin jama'ati wa wujubiha. Hadisi na uku shine hadisin Abu Huraira, shita yace wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira yace wannan hadisin, yace manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yace afdalus salati ala almunafiqin salatul isha'i wa salatul fajr, yace sallar da tafi kowace nauyi akan munafikai ita ce salatul isha, sallar isha, wa salatul fajr, da sallar asuba. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا, da sun san abin da ke cikin waɗannan salloli, wato na alkhairi da lada, la'atawhuma, da sun zo da sun halarci waɗannan salloli, walau habwan, ko da rarrafe ne. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام, yace wallahi nayi niyya ne kuma ni a tsaye da ata da sallah, fatuqam, ata da sallah, thumma amura rajulan, sannan umarci wani mutum, fa yusalli bin nas, yayi jagoranci, yayi yema mutane limancin sallah, thumma anqaliqa ma'i bi rijalin ma'ahum huzamun min hatab, sannan in tafi da ni da waɗansu mutane tare da ni, waɗansu mazaje tare da ni suna da ɗauri-ɗauri na itace, ila qaumin, mu je zuwa wajen waɗansu mutane, la yashhaduna as-sala, da ba sa halartar sallah, fa uharriqa alaihim buyutahum bin nar, in ƙona musu gidajensu da wuta. Wannan hadisin ya kunshi abubuwa guda biyu. Na farko, muhimmancin sallar asuba da sallar isha, sannan na biyu, narkon azaba akan wanda baya halartar sallar baya halartar sallah, akan waɗanda ba sa halartar sallah a cikin jama'a. Afdalu salati ala almunafiqin, sallar da tafi kowace nauyi akan munafikai. As-sala, abinda ake nufi da as-sala a nan wajen, as-salatu fil jama'a, sallah a cikin jama'a. Bimana ko da sun yi sallar a gida su kadai, sallar asuba da sallar asuba, idan ba amma sallah yin ta a cikin jama'a shine yake musu nauyi. Al-munafiq, abinda yake nufi da munafiki shine wanda ya bayyana imani ya ɓoye kafirci. Daga abin nan an ɗauke shi ne daga namu, daga wato ramin kurege, wanda dai ga ƙofar da yake shiga ya yi wata ƙofa ya ɓoye ta, wanda an biyo shi ta nan wajen sai ya fice ta can. To haka munafiki sun bayyana saɓanin abin da ke cikin zuciyarsu. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallar da tafi kowace nauyi akan wanda yake ba shi da imani na gaskiya shine waɗannan salloli guda biyu, salatul isha wa salatul fajr. Abinda yasa suka fi kowanne nauyi, saboda sun fi kowaɗannan salloli sanya mutum ya ƙi halartar su. Abinda zai sa mutum ya ƙi halartar su sun ya tattara a cikin sallar isha da sallar asuba. Na farko dai sallar isha tana zuwa ne lokacin da mutum ya je ya sha burkaniyarsa da rana da kai komansa, ya dawo ya guji ya bararraje a cikin iyalinsa mai gida, in an yi sallama da shi ba lallai ya fito ba, ba wanda isa ya fitar da shi, ya sake yana jin daɗi ga duhun dare, in ma bai je ba ba wanda zai gan shi, in ma ya ki fita ba wanda zai gan shi don da duhu ba ganin waɗanda suka halarci sallar ake ba, masallatan duhu gare saboda haka abinda zai sanya shi ya fita ɗin babu abinda wato zai dafa a shi kan ya fita, duk abinda zai sanya shi ya zauna a gida ya haɗu tare da shi. Ita kuma sallar asuba tana zuwa ne lokacin da ake jin daɗin bacci, don a cikin baccin dare ba wani babu baccin daren da ya fi daɗi irin baccin da yake dab da sallar asuba, ya fi kowanne daɗi. Saboda haka ya bar baccin nan ya tashi bayan ba ganinsa za a yi ba, in ma bai halarci sallar asubar ba ta wanda zai sani saboda duhu. Wato a wancan zamanin ba kamar wannan zamanin da ake sanin wanda ya zo ba, ko kuma za a kamar yadda a da ake yi a farkon mulkin Abdulaziz a Saudiya, in an gama sallah sai a ɗauko roll call sunan 'yan unguwa a ce wani a ce ya hadir fulan hadir wanda bai zo ba sai a rubuta sunansa bai zo sallah asuba ba yau, in yi haka sau uku to sai a masa ta'zir. Wajen wato ita matuƙa wajen iqamatu salah da daular Saudiya ta kasance tana yi farkon kafafa, daular Saudiya ta ƙarshe lokacin Abdulaziz haka suka kasance suna yi. To in babu wannan kiran sunan da ake yi kaga ba wanda zai san ka zo sai mutum ya zo sallah ko bai zo sallah ba, kuma ga shi a lokacin nan yana jin daɗin bacci ba abin da zai sanya shi ya fita in ba imani na gaskiya ba. Wato mashakkar da ke cikin waɗannan salloli biyu ta fi kowace, sallar isha da sallar asuba sun fi kowanne mashakka, yasa suka zama tokan cewa sun fi kowanne tsanani ga munafukai. Don haka ne kamar yadda Zaid ibn Thabit yake cewa mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan muka ga mutum baya zuwa sallar asuba da sallar isha a cikin jama'a a sa'ana bihi ban, sai mu soma mu gusta masa zato, sai mu ɗauka wannan kuma lafiya. Wato munafunci ya so abin nan, munafunci ya so mu shiga cikin zuciyarsa, domin ba wanda yake barinta face wanda yake munafiki sananne a cikin munafunci wanda yake barin waɗannan salloli. To wannan ya nuna muhimmancin waɗannan salloli a waɗanda wahalar halartar su ta fi kowanne. To kuma dama ka'idar shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ajruki ala qadri nasabiki, haka yace ma Aisha ajruki ala qadri nasabiki, ladanki a bisa gurgurdan wahalarki cikin ibada gurgurdan ladanka. Shi yasa sallar asuba in kamar yadda yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace من صلى العشاء في الجماعه من صلى الفجر في العشاء في الجماعه فكانما قام الليل كله. وند يصلي الاصبع في جماعه كبر يا دايا دريني باكي دايا وند كما يصلي العشاء في جماعه كما يا دايا رب الجليل. بسبب المشقه اللي فيه وحاله اللي فيه شي يسا كما ذا حاجه صحابه منزل الله صلى الله عليه وسلم كما يندي يزو في ترجمه عبد الله بن عمر يا كسانشي اذا بي صلي سلر عشاء في جماعه با to baya bacci wannan daren sai raya shi na nafila. Duk da dama ana cewa annawafil jibranul kaba'i al fara'id, nafil fili sune suke tada komadar, sune suke tada karayar farilla, in farilla ta kare to mutum yayi nafila sai ta yi masa da karewar farilla ne. Wannan ya nuna mana muhimmancin waɗannan salloli da kuma wato a tsoratarwa da mutum ya sabanci da sifar waɗanda Allah baya so sune munafikai. Kita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da al'umma sa ya gaya mana kan cewa mu kiyayi wato zamantowa waɗanda wannan salloli suke musu wahala, don kar mu zamanto a cikin waɗanda ba su da imani na gaskiya. wala ya'lamuna ma fihima maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace da suna sanin abin da ke cikin su nan an yi ta'biri da lafazin al-mudari fi'l al-mudari wanda yake nuni akan al-hal wal istimrar al-hal wal mustaqbal ya nuna cewa to da za su dawama a cikin wannan sani ba wai kai su sani sun riga sun sani sun ji an faɗa ba a'a su sani kuma su rinka tunatar da kansu sanin wannan ladan da ke cikin sallar isha da sallar asuba to da ko menene zai same su da za su zo sallar isha ko da wato jan gindi za su yi ko kuma rarrafe duk ma'anar su ɗaya alhabu shi ne mutum ya rinka tafiya akan ya rinka jan gindi ko kuma ya tafiya rarrafe kamar yadda jariri yake yin rarrafe dukkan su ana cewa alhabu maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake da sanin wannan falalar da ke cikin sallar asuba da sallar isha a cikin jama'a yana ya tabbata a cikin zukatansu da sun halarci sallar isha komai wahalar da za su sha wanga wannan wanda yake nuna mana cewar kenan ilimi shine mabuɗin aikata ayyukan alkhairi ilimin kuma da yake ya haɗu tare da shi akwai tunatarwa ta koyo shi ba wai kawai ka sani ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ba walau alimu ma fihima da sun san abin da ke cikin ta inda ba kawai mujarradin ka sani ba a'a sanin kuma ya zamanto tare da shi akwai tajaddudin sani koyo shi ya zamanto kana tafkir shi yasa ka ce ka zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin tunatarwa tana amfanan mu'minin saboda koyaushe ka sabunta ma kanka sani din to shi sanin a ilimin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi motsar da mutum yake da zaburar da mutum yake yi ya zuwa ga aiki ilimi shine littafin bin Allah ilimi ingantacce shine littafin bin Allah da mutum ya sani kuma ya tunatar da kansa wannan sanin da yake da shi to shine zai bashi mabuɗin aikata ayyukan alkhairi to idan mutum ya sami ilimi ingantaccen ilimi wanda yake na Allah kan falalar ayyukan alkhairi to wannan zai sanya shi ya dauki dukkan wahalar da zai dauka kan ya halarci sallah shi yasa Abdullah ibn Mas'ud yake sifanta halin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana ganin wa qad kana yu'ta bi rajulin yuhada bayna rajulayn hatta yuqama as-salat shi akan zo da mutum ana jansa tsakanin mutane biyu har a tsira shi a cikin tawo yana cikin jinya amma haka za a zo da shi ya halarci sallah har sai an tsaye da shi a cikin sau to ka gani wanda yake ganin uzuri ma ya halatta ya kyale shi kan abinan ya zauna a gida kar ya halarci sallah amma saboda sanin abinda suke yi saboda abinda sanin abinda suke yi na abinda ke cikin wato alkhairin da ke cikin yin sallah a cikin jama'a shi yasa sai a ja su a zo a tsaye da su a cikin sau to wannan jumla ta farko kenan jumla ta biyu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walaqad hamamtu an amura rajulan an amura bis salati fatuqam yace wallahi nayi niyya alham sai nufi da alham shine abin da ka hada zuciyarka kanka yi shi yana daga cikin maratibul qasd wato hawa na nufi yana martaba nufin abu hawa ne ko akwai alfatir ko alhaji wanda ka ji abu ya tsarsu a cikin ranka sannan hadithun nafs ka so magantawa da shi to sannan alham sannan kai niyya sannan al'azm kai azima wanda yake ka riga ka haɗu gabaki ɗaya ka haɗa ƙarfin zuciyarka da ƙarfin gabanka akan za ka yi wannan abin to alham din shi ne wato niyya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi na yi niyya na yi umarni da a kayar da sallah kuma amura rajulan fa yusalli bin nas sannan umarci wani mutum ya zo ya sallah ya fama mutane sallah kuma an tsali da ma'i bi rijalin ma'ahu khuzamun min hatab sannan in ta fi jama'a su mazaje a wata riwayar da take yani samari in tara waɗansu samari in ce su je su wo itace dauri yace sannan in je wajen waɗanda ba suke kin zuwa sallar jama'a ana sallah a cikin masallaci su kuma suna zaune a gidajen su ko da suna sallah a gidajen tare da iyalansu amma ba su tako sun fito sun zo sallar jama'a ba in kona musu gidajen su wannan wa'id ne wannan yana ɗaya daga cikin hujjan malaman da suka tafi akan wajibcin sallar jama'a ina jin a cikin darasin mu na ƙarshe ko wanda yake kafin wannan mun yi bayani akan madahibul ulama dangane da sallar jama'a ko muka rinjayar da maganar da mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal wanda ke cewa yin sallah a cikin jama'a wajiba ce sakanin mazhaban jumhurul malamai na daga malikiya da sha'ada hanafiya kuma riwaya a cikin mazhaban shafi'iya da suke cewa sallar jama'a sunna ce sunna ce daga cikin sunnoni ba wajiba bace a bakarilla bace kuma sakanin mazhabar zahiriya da suka ce farilla ce kuma shar'i muka ce a sahih yanda dalilai sun nuna cewar a sallar jama'a farilla ce daga cikin dalilan shine wannan hadisi na Abu Huraira don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bazai niyyar yin abin da yake bi halatta ba yayi niyyar cewa zai yi ma waɗannan mutane uquba uquba kuwa ba a yin ta sai akan tarkul wajib ko irtikabul muharram sai akan mutun ya bar yin wajibi ko ya aikata haramu dan haka abinda waɗanda suke yi waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai musu wannan uquba lalle ya tabbata shi ma dai bar wajibi ko kuma aikata haramu wato rashin yin sallah a cikin jama'a bar wajibi ne saboda haka sallah a cikin jama'a wajibi ne ko kuma rashin yin sallah a cikin jama'a aikata haramu ne saboda haka kenan sallah a cikin jama'a wajibi ne wannan shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal kamar yanda muka ce kuma shine ra'ayin da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki hadda Abdullah ibn Mas'ud da Ali ibn Abi Talib da Aisha radiyallahu anha dumu an bace asar da suka zo daga gare su har ma da kuma Abdullah ibn Abbas muka ce Abdullah ibn Abbas yana cewa man sami'a nida lam yujib kala salata lahu illa min udhur wanda yake kiran sallah sannan bai amsa kiran sallar ba to ba shi da sallah sai dai inda uzuri idan yaji an kira sallah yaki zuwa yaje masallaci yayi sallah ya zauna a gida yayi sallah Abdullah ibn Abbas shi ba shi da sallah sai dai da uzuri wannan wadansu sun ruwaito wannan hadisin sun dauka shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kamar yadda muke bayani a wancan darasin mun ce wannan sahihin magana ta kalaman hadisi shine cewa hadisi ne wanda yake mauquf akan Abdullah ibn Abbas ko kashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba wannan yana daga cikin dalilai da yake nuna cewa halartar sallar jama'a wajiba ce jumhurul malamai sun ce sun kawo cikin kokari su kawo fassara ga wannan hadisin wanda za ta dace da ra'ayin da suka tafi akai na cewa sallah a cikin jama'a ba ta wajaba ba sunna ce da aka ce musu yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai niyyar yin uquba akan wanda ba su sallah a cikin jama'a ba sai suka ce ai niyya yayi amma bai yi ba saboda haka tunda bai yi ba wannan ya nuna kan cewar wato ya bayyana gare shi kan cewa hukuncin mansuhi ne saboda haka aka shafe hukuncin na wajibci ya koma sunna shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba to malamai suka ce musu wannan ai ba a cewa an shafe hukunci da abin nan ka yanki magana ka faɗa kawai dole sai an kawo dalili sai an kawo abin da nuna a shafewar hukuncin rashin yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu riwayoyi sun bayyana me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya niyya kuma bai yi ba shin rashin yin sa saboda hukuncin ya canza ne kamar yadda jumhurin malamai suka faɗa kamar yadda malaman jumhur suka faɗa ko saboda wani dalili ne mun ji abinda malaman jumhur suka faɗa to amma idan mutum ya tattara riwayoyin wannan hadisin dalilin rashin yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wannan uquba zai bayyana gare shi shine a wata riwaya kamar yadda yazo yake a cikin sunan Abi Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ba dan mata ba da yara da suke gidan daki da ba dan mata ba da yara da suke cikin gidaje da na sa an yiwo min itace na sa mutane sun ɗauki itacen na je na ƙona gidajen waɗanda ba sa zuwa sallah a cikin jama'a saboda haka illar rashin yi shine waɗanda yake su ma'azurai ne suna da uzuri kar su ma uquba ta haɗa tare da su ko mun san Allah mun san akan kyale yin uquba saboda gudun kar waɗansu waɗanda suke su uquba da cancice su ba kar ta hau kansu kuma yanda Allah madaukakin sarkin ce walau rijalun mu'minuna wa nisaa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum minkum an tata'uhum fatusibukum minhum ma'aratun bighayri 'ilm yudkhilu Allahu bi rahmatihi man yasha' law tazayyanu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adaban alima lokacin fatihu makka Allah yake da dan akwai wadansu mazaje da mataye mu'minai ba ku san su ba ku je ku far musu ya zamanto aibi ya tabbata gare ku zargi ya hau kanku saboda kun kashe ƴan uwanku mu'minai alhali ba ku sani ba yace da Allah ya sallada wato kin da Allah ya sallada ku akan kafiran makka kun yake su a lokacin fatu makka kun karkashe su to shine Allah ya sallau tazayyalu da sun ware mu'minai sun ware da kan kafirai sun ware zaman la'azabna alladhina kafaru minhum azaban alima da sai azabar ta fada kan su to haka dalilin waɗannan su ma dalilin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ukufar ba kamar yadda wata annabi ya tunu a cikin sunan Abi Dawud saboda an-nisa'u was-sibyan maza da mata waɗanda suke cikin gidaje waɗanda su halarta sallar jama'a ba wajibi bane akan hakkin su daga cikin jawabin da sun kafa kun dake nan jawabin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari saboda an shafe hukuncin ya ruki saboda wannan dalilin da yake cewa an shafe hukuncin dalilin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi niyya amma bai yi ba shine wannan wanda riwaya ta bayyana daga cikin abin da suka faɗa suka ce ai wannan magana wannan wannan narkon ukuba wannan niyyar ukuba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi saboda mudafincin su ne ba saboda farin sallah bane saboda su munafikai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin saka ba wajen sun bar sallah bane tunda gashi kuma tunda yake aqqalu salati ala almunafiqin saboda duk maganar akan munafikai wannan magana ba akan mu'mini bane to as-sahih shi ma wannan malamai sun yi raddin wannan magana Imam Ahmad yayi raddin wannan magana daga ciki ma kuma akwai Sheikh Islam Ibn Taymiyyah a cikin fatawa shi ma yayi maganganu inda maso wajen raddin wannan magana da farko dai na tunja al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine ma munafikai azaba ba munafikai ya san su a cikin cancanci sun cancanci a karin yau saboda sun kafirai amma maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yatahaddathu an-nas anna muhammadan yaqtulu ashabahu kar mutane su rinka cewa annabi muhammad yana kashe sahabban sa yana kashe wanda ke tare da shi je a wato ayi addinin ai wato aje a fata addinin musulunci a bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a idanu da zukatan wanda ba sani ba saboda ka al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine munafiki azaba ba ya karkashe shi saboda haka ma yace yayi niyyar ma zai musu azaba saboda munafikin su wannan ya muta daga cikin manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to raka sahihin magana wannan magana ce akan mu'minai waɗanda suke aikata wannan laifi ala ai hal akwai maganganu da yawa da malamai suke wanda yake duk gaskiya ba su ba akan karfin dalalar wannan hadisin wajen bayyana nuni wajen nuna wato wajen nuna cewa halattar sallar jama'a har sallah a cikin jama'a wajibi ne kuma wanda bai yi ba ya saba ma Allah madaukakin sarki wanda har zai kai ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa narko na irin wannan azaba wanda ke cancanci wato a kona dukiyarsa da iyalansa da abin da ke cikin a kona gidansa da dukiyarsa ga baki daya to wannan kenan sun ga nuna mana da kamata mu wato rashin halaccin kake ga sallah a cikin jama'a kuma jama'ar da ake nufi jama'a inda ake kira sallah haifi yunada bihinna kamar yadda yazo a cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud man kana yuridu an yalqa Allah gadan musliman falyuhafid ala hadhihi salawat haifi yunada bihinna duk wanda yake so gobe ya taji da Allah gobe ranar gobe kiyama yana musulmi to ya kiyaye salloli din nan a inda ake kira zuwa gare shi ne a cikin masallatin ba mutum ya zamanto ana sallah a cikin masallaci akwai masallaci a ma'aikatar su da ake kiran sallah a je ai sallah amma shi sai su zauna tare da waɗansu a gefen wani ofis ko karkashin wata baranda ko karkashin matattakala su yi sallah a nan ko kuma da masallaci a cikin kasuwa ya taka ya tafi masallaci a sai ya zauna a cikin kantin sa da shi da wanda suke tare da shi shi jama'a anan ba zai je sallah inda ake kira zuwa ga kiran sallar ba duk wanda ya saba wannan ya saba sunanul huda abinda ake nufi da salatul jama'a kenan mutum ya je sallah a inda ake kira zuwa gare su shi yasa da isyan yazo yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdullah ibn Ummi Maktum yazo yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga cikin hujjar Imam Ahmad da wanda ke tare da shi akan wajibin sallar jama'a da yazo yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah Madina ta cika da wato kunamu da macizai kuma ba ni da jagora wanda zai rinka kaina masallaci wanda zai rinka mun da kaina masallaci ka bani izini na rinka sallah a gidana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bashi izini sai ya kira shi yace masa atasma'un nida kana jin kiran sallah yace eh yace fa ajib da amsa kiran sallah a wata riwayar la ajidu laka udra ban ga kai ban samu maka wani uzuri ba wato saka da wani uzuri jin da kada halin da yake cikin makahu amma wajen sallar jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ajib ya amsa wannan yana daga cikin hujjan da malamai suka kar da Imam Ahmad ya sanya shi ya tafi akan wajibin halalta sallah a cikin jama'a na وعن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يجي اذا استاذنت احد اذا استاذنت احدكم امراته الى المسجد فلا يمنعها اذا ما ترقي daga cikin ku tane mi izininsa ila almasjid zuwa masallaci taje masallaci tayi sallah fala yamna'ha kare hanata qal fa qala bilal ibn abdullah sai bilal ibn abdullah wanda yake qal inna nafi' ni maula abdullah ibn umar wanda a gaban sa akai wannan kisa nafi' yace fa qala bilal ibn abdullah sai bilal dan abdullah ibn umar yace wallahi lanamna'hunna wallahi lanamna'hunna wallahi sai mun hana su فأقبل عليه عبد الله في عبد الله يتسجيش فسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط يزاجيشي زاجي دبن تبجن يا تبع زاجن ونئين وننزاجن بقى وقال يجي أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن إنا قامت مقنا دقمان ذا الله صلى الله عليه وسلم كيف مثلا شاء والله دام حنسو وفي لفظ لا تمنع إماء الله مساجد الله أو لفظ لا تكدف هنا باين الله ما تزوى مثل لا تمنع الله وانا حديث يانون تشيوى يازولي أكم قبير حلرتر ما تسلر جماعة ما تمنع الله صلى الله عليه وسلم من سنياتي وما صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجد يجي صلى مرمتي في قعر بيتها اتكن قرية تاكنتا شي يتصلى اتكن واتو جدنتا اتكن وجنتا واتو جيفنتا اتكنتا صلى تأساسا تشيني يتصلى اتكن واتو فرفاجيا جدن sallah ta cikin farfajiya gidan shi sallah a masallacin unguwarsu sallah a masallacin unguwarsu shi ya fita sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inni la uhibbu as-salata ma'ak ya rasulullah ina san sallah tare da kai yace mata qad alimtu yace na sani kuma ya gaya mata wannan hadisi yace sallarki a cikin gidanki ya fi sallarki a cikin farfajiyar gidanki ila akhirat hadisi wannan ba wai yana nufin kan cewar idan sun yi sallar a cikin gida za su samu suma wato kamar za a rubanya musu 27 din ba sallah ce dai suke amma ta fa alkhairi a haƙin su kita zo su sallah 27 din da za a rubanya musu shi sallah ɗaya din wanda ba a rubanya ba ta fi sallah da za a rubanya sau 27 din ta fi ta alkhairi domin alkhairiya tana zuwa ta fuskoki masu yawa ba kawai ta yawan lada ba alkhairiya tana zuwa ta fuskoki masu yawa kamar yadda malamai suka bayyana cewa daga cikin abin da yake sanya sallarta a cikin gida ya zama tukan cewa ya fi alkhairi shi kan cewa an yi sallah a cikin gida a cikin wannan akwai sutura gare ta da rashin fita wanda fitarta zai iya yiwuwa idan ba ta fitinu ba wani ya fitinu da ita wannan kaga ta zama sababin sharri ga wani to wannan ya zama mata sharri wanda ta yi sallah a cikin gida wannan sharrin ba zai same ta ba da sauran ma'anoni na shari'a to amma duk da haka alkhairi akwai alkhairi a cikin sallar da a cikin masallaci wanda yake imanin mumina zai sanya ta zama to ita ma tana so ta halarci wannan sha'ira wannan alama daga cikin alamomin addinin Allah to idan wannan shauƙin ya kasance tare da ita tana so ta yi dokar ku hana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake mashhur mutawatir da'iman mata suna halartar sallah tare da shi salloli ta baki daya da shi har Aisha tana faɗa dangane da halartar su ga sallah asuba kunna nisa'un mu'minat yansarifna min as-salati min salati al-fajr la ya'rifuhunna ahadu min al-ghalat sun kasance suna zuwa su in an yi sallama daga sallah bayan sun yi sallah ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a iya gane su saboda sauran duhun dare saboda ka ta sallah a ba suke halarta dushe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan matar ɗaya daga cikin ku ta nemi izini ya kyale ta je masallaci to kare hadaka ya kyale ta ce wannan umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kenan idan ya hana ta ya saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya nuna cewar mace ba za ta fita daga cikin gidan mijinta ba sai da izini ko da yake wannan Ibn Daqiq al-Id ya ce idan mutum ya yi amfani da lafazin riwayar hadith din zai zama to akwai iskal akwai abinda ake kira al-istidlal bi mafhumin lafaz idan ta'adhanat ahadukum ra'atuhu ila al-masjid idan mace ɗaya daga cikin ku ta nemi izinin sa zuwa ga masallaci kun ga masallaci lafazi ne to mafhumin sa kenan a sauran wurare ma sai ta nemi izinin sa ta ce wannan kai amfani da mafhumin laqab mafhumin laqab kuma da ifi ne wajen malamin da ma al-istidlal sahih shine abin da yake waqi'i na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake al'ada sananna shine mata ba sa fita daga gidajen su sai sun nemi izinin mazan su kuma akai ikrarin maza akan haka akai ikrarin mata akan haka shi yasa ne ma aka ce idan suka nemi izinin tafiya sallah a ba su izini domin abu ne wanda yake sananne ne cewa ba sa fita sai da izini to shi da duk wata al'ada wanda ta kasance a zamanin wahayi kuma alqur'ani da sunna suka tabbatar da ita ta zama to shari'a saboda haka kasancewar mata suna neman izini wajen mazan su kafin su fita ya zama to abu ne sananne a cikin shari'a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ikrarin ta to wannan shine tabbacin istidlal sahih ga wannan matsala dan haka a kafa hujja din da cewa wato hukuncin da ake magana akan sa din ingantacce ne cewa mace ba ta fita daga cikin gidan mijinta sai da izininsa ba ta fita daga cikin gidan mijinta sai da izininsa sai dai idan ta san cewar ya ba ta abin da ake cewa blanket approval cewa wato in ta fita abin da ta riga ta abin nan ya riga ya ba ta izini sakakke cewa lokacin da ya riga ya san cewa ya riga ya baka izini ta fita koda babu izinin ka wannan kuma wani abu ne daban amma ba haka ba in mace ta fita da izinin mijinta ba ta saba ma Allah ta saba ma wannan umarni sayyidina Umar ibn al-Khattab ya kasance baya san fitar matarsa saboda mutum ne mai tsananin zira mai tsananin kishi tana zuwa sallah baya su kullum za ta tafi sallah ya kalle ta ta kalle ta ce ba zan daina ba sai ka hana ni shi ko ba zai iya hana ta ba abin yana cinsa a yadda zai ya ce mata kin san ba na san fitan nan lafiya ce ni ko ba zan daina ba sai ka hana ni saboda haka hataran da aka majusi abu lulu a majusi alaihi amin allahi ma ya sahih ya ce ki sayyidina umar ya kashi ya sari sayyidina umar da takobi a cikin sahu tana cikin masallacin lokacin da sai da mijinta ya faɗi tana cikin masallacin har mutuwar har ran da sayyidina Umar aka ya halarci sallah ta karshe tana cikin masallacin ba ta daina halartar sallah ba atika saboda haka abu ne wanda yake sananne a cikin al'ummar magabata sun kasance suna halartar sallah to sai dai halartar mace sallah malamai sun yi taqlidi yawan taqlidat inda suka sanya sun dauke ne daga kamar yadda shi al-Imam Ibn Daqiq Ali yake faɗa nazaru ila al-ma'na wato ba sun nuna ba sun tsaya ne kai akan lafzin hadith ba sun nuna zuwa ga jumlar maqasidish shari'a manufa ta shari'a waɗansu daga ciki suka ce mace wacce take fata buƙatar aure tsohuwa ita ce za ta je kamar yadda yake ra'ayin Imam Malik yana ganin cewa amma idan mace shabba ce yana ganin abin da makruh ne gare ta rinka fita waɗansu kuma ba su yi taɓidi da wannan ba sun ce ta fita to amma daga cikin taɓidi da suka zo daga cikin sunna shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wal yakhrujna tafilat su fita suna su fita da takrari ba yana son ce su fita suna warin jiki amma dai asalin ma'anar tafila kenan mace wadda take bata kula bata ado ba bata turare ba da turaren wuta ta gyara jikinta wato ta fita ba tare da kula da tsaftace jikinta ba to haka ake so su fita ko ba Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza massat ihdakunna tayyib fala tahdhur ma'ana fala tahdhuran ma'ana فلا تحضر معنا العشاء الاخره idan dai daga cikin ku kuma ta shafa turare kada ta halarci sallar isha tare da mu wata mace ta sanya turaren wuta tazo ta wuce Abu Huraira ya ji kanshin yace wannan ta saba ma Abul Qasim saboda ka sharadin mace ta fita halartar sallah a cikin jama'a kada ta turare Ibn Daqiq Ali yace kuma ana kiyasi akan turare dukkan abin da ke cikin ma'anar turare na wanda yake yin abin da turare yake yi turare abin da yake yana motsa sha'awa kuma zo ta wuce da turare irin turaren mata din wanda daga ta wuce za a san wannan na mace ne kowa zai kai ya kalle ta sai ya sha'awar ta to duk abin da zai sa a daga kai a kalle ta ai sha'awar ta bai halatta ta amfani bai halatta ta tashi banza ta je masallaci kamar da bai halatta ta sanya turare ba da nassin hadisi sai zaman to sauran abubuwan an yi musu qiyas na fil farid ba bambanci tsakanin turare da wanin sa idan duk gabaki ɗayan su suna sanya motsi suna motsa da sha'awa ta wanda wato ta maza ga mace daga ciki shine sai ado ko da abaya ce ta sanya hijabi amma idan hijabin mai ado ne yana walƙiya yana sanya a juya a kalle shi ya halatta ba ko kuma ta sa takalmi coyi sai ta tana kwas kaga daga kayi wannan kwas abinda ake nufi shine kan cewa kalle ni to shi ma wannan bai halatta ba ko kuma ta sanya irin rundaye din nan wanda za ka tana cas haka duk abinda dai zai sanya wato janyo hankalin namiji a kalle ta bai halatta ta sanya shi ba nafi abin nan saboda dukkanin su fi ma ma'anar su ma'anar da ke cikin turare yana cikin ma'anar su saboda jami'in kan cewa yana motsa sha'awa
motsa sha'awar maza haka zalika a cikin turare akwai motsa sha'awar mata ita kanta mace in ta sanya turare din zai motsa mata sha'awar ta ga maza ta ji cewa ana sha'awa ta ji cewa ana kallanta ta abin shi ma wannan zai motsa mata sha'awar ta saboda ka ji abin da zai motsa mata ta fi sha'awar shi ma bai halarta ke amfani da shi ba idan za ta je masallaci wanda daga ciki shi ma adanta yana daga cikin wannan to wannan shine sharadin da shari'a ta sanya ma mace idan za ta halarci sallah a cikin jama'a akwai alkhairi gare ta in ta halarci sallah a cikin jama'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu ta wanda yake banta da salatul eid kan cewa a kyale su su halarci da'awatul muslimin addu'ar muslimi ta halarci taron muslimi da addu'ar su saboda haka in mata su halarci masallaci wani daga cikin sunnar salaf to amma su kiyaye wannan ka'ida kaza Aisha radiyallahu anha ta zo lokacin da ya zamanto mata ba sa kiyaye wannan waɗannan dokoki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi yasa take cewa law adraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ahdathahu an-nisa lamana'ahunna min al-masjid kama muni'at nisa'u bani isra'il yace da mutaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riski abinda mata suka kirkiro da shi na bid'o'i wajen tafiya masallaci kenan yace da ya hana da an hana su zuwa masallaci kamar yadda aka hana matan bani isra'il zuwa masallaci da wannan ijtihadi na Aisha radiyallahu anha kai amma saboda abinda ta gani na sabanin sunna wanda wasu suka zo suka so mai wanda da a cikin asr al-awwal babu shi idan haka sharadin mata su halarci masallaci ba hana su halartar wannan alkhairi ba wanda yake ya kasance tun a cikin sadr al-awwal tun a cikin farkon musulunci mata suna halartar masallaci to amma an ga su halarta su kiyaye dokokin addinin musulunci haka dalika ya kamata mata su dukkan yayin da za su halarci wajen majalisin ilimi ba hana su su je majalisin ilimi ba dan haka aka yi malaman miyagun malamai suka yi cewa akan Shehu Usman Shehu Usman dan godiyo saboda mata suna zuwa majalisin ilimi suka ce ai gashi nan yazo yana yaki da bid'a wace bid'a ce ta fitani bisa ka hada maza da mata bayan an ce kamata yayi numfashin su ya zama to kaya kusantar juna kin numfashin wannan yayi gabas na wayancin ya arewa ya yamma amma an zo an hada su tare wai a dinan a majalisi daya shine wanda har Shehu ya sanya Shehu Abdullahi ya raddi ga wannan malamin da yake fada wanda ya a cikin da abiyatun sa a cikin tarjimar waraqat wanda madmunin ma'anar yake nuna cewar bar matan nan cikin jahilci ya fi tsanani wannan ta fi tsanani bisa tsanar da ke cikin zuwa su haɗu tare da su ta kuɗi tare da maza wajen yi ya tabbatar cewa akwai shari'a ta hukunta rashin haɗuwar maza da mata to amma a basu su zauna a gida basu cakudu da maza din ba amma kuma suna zaune cikin jahilci da shirka da bid'a wannan ya fi tsananin barna duk a kyale su su fito don su nemi ilimi to su zo su nemi ilimi amma su kiyaye dokokin addini kamar yadda aka sanya musu dokoki wajen fita masallaci haka za su kiyaye waɗannan dokoki wajen zuwa majalisin ilimi haka za su kiyaye waɗannan dokoki wajen fitar su haka za su kiyaye wajen wayannan dokoki wajen fitar su mata masu aiki haka yake wajibi su kiyaye wayannan dokoki wajen tafiyar su aiki amma waɗansu mata Allah ya shirye su akwai turaren zuwa wajen aiki ma na daban akwai turare na daban na zuwa wajen aiki akwai akan fa'irin ta zuwa wajen aiki duk wannan yana daga cikin abin nan a keta haddin Allah tun da fita wadda take fita ce wadda yake mustahabba an sanya mata wannan takunkumi da gaidi ina kuma gafta wadda take gaidi ta zamanto halal fita ta halal ita ta fi cancanta a sanya mata wannan gaidi idan ta fita ma ta ibada wadda yake in ta yi kowane taku Allah zai ba ta lada domin hadisin da ya zo na kan cewa ana kowane taku idan mutum ya zo a masallaci ana ɗaukata masa daraja a rubuta masa hasana ɗaya a tankare masa sayyi'a ɗaya a wanda ba za yi kawai ba a tabbata ita ma za ta fi masallaci ita ma za a ba ta ko dan an ce sallar ta gida ta fi ita ce ita ta yi wannan ita ba za a ba ta ita ma za a ba ta domin a sahih kamar yadda malaman usul suka ce kitabin manzon Allah kitabin shari'a ga maza mata suna shiga a ciki har sai dalili ya zo da yake nuna kan cewa yake danci maza ne. To kaga fita ce ta ibada da ake mata wannan gara talada, amma duk da haka aka ce ta kiyaye wannan dokoki. To kina ina kuma fitar da yake ba a ba talada ko kabo ba, sai dai kawai dai kan cewa an kare dan halarta mata ta fita. To ita wannan fita ita ta fi cancanta ta kiyaye dokokin Allah in ta tashi yin ta. A cikin wannan hadisin mun ji abin da ya faru a cikin majalisin na maganar ɗaya daga cikin ƴaƴan Abdullahi ibn Umar, nan ya zo tasrihi da cewa Bilal ibn Abdullah, a wata riwayar an ce faƙala ibnun li Abdullahi ibn Umar. Wannan yaron kishi ya tsaye shi ya ce wallahi la namna'uhunna, wallahi sai mun hana su. Wato kamar yana ganin aibar nan da ke cikin fitar su zuwa masallaci zahira ce, saboda ka taya za a ce kar a hana su, wallahi sai mun hana su. Ya manta, ya gafala, ya sha'afa cewa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake, ba maganar wani mutum ba. To sai Abdullahi ibn Umar sai fushi fillah, al-ghadabu fillah, al-bughdu fillah, sai ya ɗebe shi, yana daga cikin harkar ƙuran iman, daga cikin tufkar imani, igiyar imani ta fi kowace aminci shine al-hubbu fillah wal-bughdu fihi, soyayya dan Allah da ƙiyayya dan Allah. To sai wannan imanin ya motso masa, shine ya fuskance shi, ya zage shi, ya kaukasa masa zagi. Nafi'u yace zagin da bai taɓa jin ya zagi wani irin wannan zagin ba. Sannan yace masa ukhbiruka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu lanamna'uhunna, ina baka labari, ina gaya maka abu akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kana cewa wallahi za mu hana su. A wata riwayar yace wallahi la ukallimuka abada, ba zan sake maka magana ba. Kuma har ya mutu Abdullahi ibn Umar ya yi masa hijira, bai sake masa magana ba. Wannan ya nuna mana irin uslubi na tarbiyya, cewa uba ya ma ɗansa tarbiyya ko da babba ne, don Bilal babba ne a lokacin, amma ya zage shi kamar yadda zai zage ƙaramin yaro. Saboda me? Saboda ya keta umarni, saboda ya keta haddin Allah. Kuma a cikin wannan ya nuna yadda malami ya kamata ya kasance tare da masu neman ilimi a wajensa, idan sun mugusta ladabi musamman da maqamin nubuwa, to lallai kar a kyale su, lallai a ja musu layi, lallai a kausasa magana a kansu. Kuma da ma haka tarbiyya ya kamata ta kasance, tarbiyya ta kasance bi targhib wa tarhib, a kyautata wani lokaci kuma a tsananta. In wajen tsanani ya zo kamata ya yi tsanani, idan ba ya tsanani a wajen tsanani ba to an yi tafri, an kauce hanya. In bai cancanta a yi tsanani a yi tsanani, in bai cancanta a sassauta a sassauta. In kuskure ne to sai a yi shi bil mulatafa, da kyakkyawan uslubi. Amma idan aka yi fito na fito ga sunna, idan mutum ya yi fito na fito da sunna, to ba za a saurara masa ba, sai a kaukasa masa magana, a ƙasƙantar da shi, a turmuza hancinsa a ƙasa, abinda ya cancance shi kenan. Saboda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake mai irin wannan ba. Nan wajen ba a mulaƙafa da mutum, ba a tausasa masa. Wanda ya kuskure ya nuna jahilci, rashin sani, ya yi abu na rashin sani, bai san umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ya saba, ba a gaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba ya yi, to wannan jahili ne. Fa'allimu, sai a koyar da shi. Amma wanda ko ya zamanto cewa tsagawa ya yi, keta abin nan, keta hurumcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, to a nan wajen ba shi da wata hurma, ba shi da wata alfarma, sai a keta shi. Kamar yadda Abdullahi ibn Umar ya keta wannan ɗan nasa. To haka ya kamata malamai da iyaye su kula da irin wannan uslubin na tarbiyya. Kuma wannan ya nuna irin yadda sahabbai suka ɗauki sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kowaye akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su keta shi. Kowa ne ne mun ga irin wato soyayyar uwa ga ɗa, amma ga Abdullahi ibn Umar abin da ya matsan nan nasa kwarai. Abin nan a cikin, ban riƙe wanda ya ruwaito wannan riwayar ba, amma Ibn Hajar ya yi ishara gare ta a cikin Fathul Bari, cewa har Abdullahi ibn Umar ya mutu bai sake ma wannan dan nasa magana ba, ya kaurace masa. Kaga abin da ke cikin uba da da, amma saboda wannan abin da yayi ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaurace masa, bai sake masa magana ba. To haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba sa bari wani ya ce zai keta matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun zamanto hakan kamar yadda Allah madaukakin sarki yace, wa inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nadhira tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Haka so kan ji tare da manzon Allah suna azzara al'amarin sa, suna azzaza shi, suna girmama shi, kuma suna jin nauyin sa a cikin zukatan su. Daga cikin jin nauyin sa din ne suke irin wannan. Akwai wannan makahon wanda dinnan hadisin akwai ta a cikin sa, kuma malamai sun kafa hujja da shi wajen cewa wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya mutu jininsa ya zama tuwo kuntaccen jini, tashi da wata alfarma. Akwai wani makaho yana da wata kuyanga tasa ta haifa masa da, sannan yace sai kace lu'ulu ne a wajensa yanda yake san dan nan nasa, yace kuma gashi ta kasa, amma mushkilarta kullun zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take, gashi kuma makaho ne yana bukatar ta danta rinka masa hidima. Wata ran ta cikin dare ta kama zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine bidi ya laluba ya ji ta, ya dauko wani dinduru tare da shi ya sa ya kafa shi ta kasa, sai ya juya ta akan sa ya matse ta ta dena mutsi ya kashe ta. Da safa aka zo aka ga wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka zo aka gaya masa, yace ina hada mutane da Allah wanda ya wannan aika ya zo ya bayyana kansa. Sai makafan nan ya taso yana keta sahu, yana faduwa yana keta sahu, yace ya rasulullah ana sahibuha, ta wace ni ne mai kissa? Yace kai, yace kaji wannan ummu ku yanga ta ce ina son ta, ta kasance mai tausayi gare ni, tana jin tausayina, na samu kadari ta wannan dan, sai ka ce lu'ulu a yake a waje na, amma kullun zagin ka take, ina hana ta bata hannuwa, ina tsoratar da ita bata tsoratuwa. To jiya ta tsaya tana ta zagin ka, na kasa dubewa, shi ne mata abin da ne mata, shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jinin ta ya zama tuwo. Dan hukuncin Allah ne, innal ladina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Saboda haka wannan haka sahabbai suka kasance dangane da janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba bari a taba shi, ba sa bari a taba sunansa, ba sa bari a taba sunnarsa, ba sa bari a taba wani abu na ambatonsa ko wani abu wanda ya dangantaka da shi na daga iyalansa da matansa da ƴan uwansa da sahabbansa. Wannan ya daga cikin kamalar imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kamalar nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To irin sa Abdullahi ibn Umar yayi tare da ɗansa yayin da yayi wannan tona fitin i'tirazi da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan ya kamata mutum ya kula ahir, ya shiga cikin taitayinsa, ya kula da abin da bakinsa zai faɗa, kan idan ya ji an gaya masa wani abu na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai dace, bai shiga hankalinsa ba ko bai dace da tunaninsa ba, mutum ya ce to ai ni kaza, ai ni kaza, ai ni ba zan iya wannan ba, a wannan ina ya za a ce, ya za a ce haka ake, ya za a yi a rayuwa a haka. Wannan ya daga cikin asalin kufur, ya daga cikin usulul kufur, itiradi ga wannan matsayin, itiradi ga wahayi, itiradi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to na fito ga wahayi. Gara ma ka ji ka ce ka san cewa wato wane mutum, kai fatan cewa Allah madaukakin sarki, to cikin nan haka kai fatan Allah ya baka karfin kai, amma ka fito ana gaya maka ka ce haba, ta ya gaya mutum ya haka, ta ya gaya a ce haka, an ce maka mutum ne wanda yake ya saba in ya ci aso daga aiki sallar la'asar baya yin ta, daga ya zo gida ya gaji sai ya bacci, sannan ya tashi gaba da garba zai sallar la'asar. A gaya masa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kace man fatatu salatu al-asr fa hadithu amaluhu, wanda sallar la'asar ta kubce masa aikin sa gabaki daya ya rushe. Kace haba ya sai, to ai sai dai aikin da mai ta rushewa, sai za a yi mutato daga aiki a ce mutum da bai huta. To irin waɗannan manganin mutum yana daga cikin usulul kufr, ya daga cikin irin waɗannan abubuwan su ne suke sa mutum ya mutu a cikin musulunci ba. Haka mutum yake yayi idan ka ji abu wanda yake ya abin da ba za ka iya shi ba, ka ji ba za ka iya shi ba, ta fada abinda sahabbai suka yi tace sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir Allah mun ji mun bi gafaranka muke newa haka sahabbai suka yi lokacin da Allah ya ce musu wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah kuka kun ba kun koyi abinda ke cikin zuciyarku ko kun bayyana shi Allah zai muku sani suka ce ya rasulullah abinda muka bayyana mun gani to amma hatta ma zancen zuciya ma sai an mana hisabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran sa ya baci yace za ku fada ne irin abinda bani isra'il suka ce sami'na wa asaina mun ji mun ki yace qulu sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir yace da ku fata ku ce mun ji ya Allah mun bi gafaranka muke nema to yayin da suka fada kuma zukatan su suka yi dada wannan suka rankufa ma Allah suka sallama ma Allah a cikin wannan sai Allah ya sauka musu da amanar rasul suka karanta ta da manzo Allah yana karanta musu ya karanta ta kowace idan rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah yake kafa al rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina yake kafa al rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana ila akhir al aya kafa al da suka yi suka sallama ma Allah shine sai Allah ya saukar musu da wannan sura akhir suratul baqara min kanzil arsh ya saukar da ita duk abin da suka roƙa manzo Allah ya karanta ta abubuwan da ke ciki na roƙa na Allah ka saukake mana dukkan wannan nauyi ka daura mana nauyi irin na magabata duk abin da zai sanya mu ya taimaka mana mu bi ka taimake mu bi ka din Allah zai kici wa kafa al nayi nayi to haka ake son mu kasance mu zaman tuma sallama ma umarnin Allah da sallama ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kiyaye itirazi gare shi kuma idan kaji wani ya itirazi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al mulaqafa ake masa ba shi ake bayyanawa domin Allah domin maganin wanda yake irin wannan kenan kamar yadda Abdullahi ibn Umar yake a ta riwayar aka ce la tamna'u ima Allah masajidallah kada ku hana bayin Allah mata masallatan Allah kaga nan sai Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da wannan ibara to su mafi bayin Allah ne ko masallatan nan na Allah ne to dan ne za a hada zuwa ɗakin Allah dan ne za a hada su zuwa ɗakin ubangijin su shi yasa sai yayi amfani da ima Allah bai ce nisa'akum ba anan wajen bayin Allah mata kar ku hana su zuwa masallatan Allah wato su ma suna da haƙƙi kan su zo gidajen kan su zo ɗakunan ubangijin su shine wato hikimar da malam ya mula da shi Sheikh Abdul Ghani Imam Al-Hafiz Abdul Ghani yayi ru'a abin nan yayi irdafi da wannan riwaya ta karshe domin wannan lokaci da ke ciki domin kamar a ciki akwai mulaqafa da kai ina masu zafin kishi da ba sa so a ga wata kamar wani malami da shi aure ba aka ce masa zai aure yace eh to zai aure amma da sharadi daya me shi aka ce me sharadin ka yake cewa matar ya zaman to kan cewar ta kai abin nan ba za ta fita ba ba za su gina ba sai dai a gawarta gawarta ce fitar ta daya ce shine gawarta ta fita idan za a kawo mata za ta daida da wannan sharadin to zan aure ta to ya mai irin wannan kishin shine aka ce masa to ta kul idan ta nemi kan cewa ta fita ka cije wannan kishin ka haɗe shi in ka lallashi kanka kace to ita hukai war Allah ce tana da haƙƙi a cikin ɗakin Allah dan haka ta kai ta tafi ɗakin Allah ba wani waje za ta je ba waje ne da za ta je ta munajati da ubangijinta to wannan ya nuna mana irin wato yadda kamala addinin musulunci yake addinin musulunci ba addini ne na maza kawai ba maza da mata duk suna cikin addinin nan domin gyaruwar al'umma ba za ta yi ba sai da gyaruwar kowane gaba na al'umma mata din nan juz'i ne babban cikin al'umma gyaruwar su gyaruwar al'umma ce domin su ke tare da yara su ne za su yi musu tarbiyya su ne za su nuna ma yaro tun yana dan kankani san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da san aljanna da nisan da kin wuta su za su koya ma yaro tun yana dan kankani tun addu'ar shiga masallaci addu'ar shiga banɗaki addu'ar yin bacci in ya tashi daga bacci addu'ar da zai yi tun ma kafin ya koyi baki in suka in addini ya shige su imani ya shige su za su yi maka maganin da yawa daga cikin ayyuka saboda haka duk abin da zai kusantar da su ya zuwa ga tazkiya wanda yake daga cikin tazkiya din nan babu kamar sallah wa dhakara rasma rabbihi fa salla qul aflaha man tazakka wa dhakara rasma rabbihi fa salla wanda ya tazkiya ya tsarkake kansa ya samu rabu ya ambaci sunan ubangijinsa sai yayi sallah to sallah din kike ya kawo tazkiya to dan sun in suka zo ka sauka musu hanyar da za su samu tazkiya din domin gyaruwar su gyaruwar gidanka ce gyaruwar al'umma ce baki daya to haka addinin musulunci yake addini ne shamil mutakamil addini ne wanda kuma ya dace da dabi'ar dan adam addini ne wanda yake kawo daidaituwa a cikin rayuwar dan adam don haka akai kula da mata kamar yadda aka kula da maza
هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك mata sautin su idan ya zama tukan cewa zai iya tayar zai iya motsar da sha'awa to bai kamata ya zama tukan cewa an ji shi ba saboda Allah madaukakin sarki ya hana su ba fariya yana cewa fala ta da'a bil qawl fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa yace kada su karya maganar su kada su karya harshen su wajen zance domin wanda ke da fita a cikin zuciyarsa kar ya zamanto yana kwaɗayin wato an motsa masa sha'awarsa yana kwaɗayin wani abu ya ɗauka cewa kamar wato wata kwakwasa ake masa don haka malamai suka ce idan wanda yake wannan shi ne kusan ra'ayin jamahirin malamai cewa idan mace a inda take akwai maza waɗanda suke ba muharramanta ba
to kar ta bayyana karatu dan saboda kar bayyana karatun ta ya sanya su rinka jin dadin karatun ta wanda yake kuma wannan din ya kaiwa ya zuwa ga waɗansu abubuwa duk waɗansu hanya da yake kai ya zuwa ga zina Allah mafakin sarki ya toshe su a cikin hikimar da shari'a dan Allah cewa yi wala taqrabu zina kada ku san cewa to amma idan kana sallah a inda yake akwai maza amma ko muharraman ta ko kuma duk mata ne ita sallah kamar yanda maza suke yin sallah inda ake bayyanawa ta bayyanawa inda ake sutawa ta sutawa don wannan shine asu amma idan aka fita daga cikin wannan asul din saboda wannan dalili na shari'a ne Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya bamu halawatul iman kasancewar ka ya dan uwa kana damuwa da halin zuciyarka da kana kwaɗayin samun halawar imani wannan shaida ne na imani insha Allah kuma mutum kare yanke ƙauna da rahmar Allah madaukakin sarki kuma kare bari shaitan ya zo masa ta kofar yanke ƙauna don sau da yawa wannan kofa ce da shaitan yake yawan amfani da ita ya dace mutum tsakaninsa da Allah ya yi ta sanya masa waswasi ya yi ta sanya masa tuhumar imaninsa da mugun tsagato ga kanka kar mutum ya mugun tsagato ga kanka mutum ya yi ta tsagato ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin hadisul qudsi ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani yace ina cikin da kan bawa na gari haka kyautar mutunta ga Allah Allah madaukakin sarki karimi karancinsa ya fice iyaka Allah madaukakin sarki dan abu dan kankani zaka yi ka fuskance shi sai ga ya buɗe maka kofofin rahama Allah ne kadai yake iyakar shi to amma shaytan zai iya shaytan kokari yake ya sanya ya toshe maka basira ka kasa ganin wannan kofofin rahama sai ka rinka ganin kan cewa kamar kai ba abin da kake kamar kai munafiki ne kamar kai baka da imani kamar kai ba kai ma Allah komai ba to ba wai ka tarkace kanka ba amma abin da ake so ka kyautar da to ga Allah ka ga wato yalwar rahmar Allah ka ga karincin Allah to wannan yana daga cikin abin da din imani wanda yake zai taimaka maka kuma yana da kyau ɗan uwa mu rinke mu junan mu addu'a musamman da addu'a ga Allah madaukakin sarki ya sifanta mu'mine da su wallazina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah madaukakin sarki ya ba mu imani sabit da kuma ba mu yaqini ne yaqini a cikin zukatan mu innahu ala zalika qadir wannan mu'amala ce kokari ki sallah a cikin jama'a musulmi shine yake idan an yi musu idaya a cikin wannan masallaci sai ni kokarin maganin wannan wannan sanatawar da ake musu abin ya gagara su nemi wannan masallaci ko da ya kai wannan nisa amma wakar kasancewar an musu tsangwama kar ya sanya su su bar sallah a cikin jama'a su je su rinka yin sallah su su kadai sallah a cikin jama'a mutum ya taso a je a yi sallah a cikin jama'a yana daga cikin sunanin kula kuma yana daga cikin abin da zai tabbatar da suna a cikin wannan gari amma idan ya zama tukan cewa ahlus sunna kawai za su rinka ware kansu a cikin wannan tsoro suna yin sallah su su kadai ba za su rinka zuwa masallatai ba ina gani yanzu ɗan shi a kai kawo masallatai suke saboda za mu tsaya su rinka zuwa masallaci din har a rinka ganin kan cewar ba wani wanda yake da yawa a masallacin sai su wata sai a kuma kaddama da shi yana sallah shi kenan sai ya zama tsoni mai shi kenan sai zama masallaci. To bai kamata mu rinka kawar cewa masallatan unguwa ba kun ba limamin yana da mushkila kamar na rashin iya karatu da hikima da wasu ibi kyakkyawa a koya masa ya fi bisa ya zama tokan cewa a ware a je a samu wani banbanci su kofar wani gida a rinka yin sallah a bar masallata a masallatai din ya zama to a abin da ya zama to a ahlus sunna ba ka zuwa masallatai din wallahi ta'ala sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala sayyidina muhammad.